Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 2 ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan ciwon damuwa, abinda ake kira depression a Turanci.
Sauraronmu, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da ƙwararriyar likita akan wannan cutar, sannan za mu ziyarci filin ƙwalamarmu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da Dr. Fatima Ja'far Yahaya, malama a kwalejin koyon aikin likita da ke jami'ar jihar Kaduna, ɓangaren ilimin kimiyyar ƙwaƙwalwa.
Me ya sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauranmu na yau da gobe. A yau muna tare ne da Dr. Fatima Ja'far Yahaya, malama a kwalejin koyon aikin likita da ke jami'ar jihar Kaduna, ɓangaren ilimin kimiyyar ƙwaƙwalwa, wacce za ta yi mana magana akan larura ko in ce ciwo na damuwa. Me sauraron ya za ka yi mamaki a ce damuwa ita ma ciwo ne? Ƙwarai da gaske, damuwa larura ce wacce ita take iya shafar ƙwaƙwalwa kuma take iya kawo canji a rayuwar ɗan adam. Likita, barka da zuwa.
Barka ka dai.
To, kamar yadda dai na gabatar wa mai sauraro, likita na ce da su za mu yi magana ne akan damuwa. Likita, menene damuwa ta kanta?
To, akwai damuwa sannan akwai cutar damuwa.
To,
ita damuwa dai wata yanayi ce wanda mutum kan shiga a yayin da ya rasa wani abu da yake so ko kuma wani abin ki ya same shi. To, wannan hali dukkan ƴan adam na shiga cikinsa kuma ba shi da wani matsala.
Haka.
Amma a yayin da irin wannan damuwa ya zarce lokacin da ya kamata a ce ya fara raguwa, a likitanci sati biyu ne. So, yayin da damuwa da ɓacin rai da baƙin ciki ya wuce sati biyu, sannan ya fara hana mutum yin abubuwan da da yake yi, to ya fara shiga cikin ciwon damuwa kenan. Ita ciwon damuwa kuma ciwo ne, lalura ne, kamar yadda ƴan adam ke fama da sauran lalurori irin su hawan jini ko a ce ciwon suga.
Ce idan damuwa ta kai har sati biyu, ma'ana idan koda mutum bai samu biyan bukata ba, ana shirin zaton ya kamata a ce cikin wannan makonni biyun damuwa ta rago a jikinsa?
Idan damuwa bata zama lalura ba, daga ranar da wannan abin kiɗin ya same ka ko kuma ka rasa wani abu zuwa sati biyu, ya kamata a ce damuwa, tsananin damuwan yana ta raguwa. To, amma idan damuwan bai ragu ba, sannan wasu alamomi na musamman suka fara bayyana a jikin wannan ɗan adam, to shine za a ce ya shiga cikin lalurar ciwon damuwa.
To, dama tambaya na shine irin alamomi ne za a iya gani a wurin mutum da za a iya gane cewa wannan ya fara shiga cikin ciwon damuwa?
Alamomin dai suna da yawa, amma likitoci sun zauna sun tattara su wuri ɗaya. Na farko, akwai ɓacin rai da rashin walwala mai naci a kusan kullum na fiye da sati biyu. Sannan kuma akwai rashin son yin abubuwa masu kawo nishaɗi wanda da aka saba da su kuma suna haifar da nishaɗi. Sannan kuma duk da haka akwai rashin son shiga mutane, rashin son shiga iyali, ƴan uwa da abokan arziki wanda da an saba yi.
Wato mutum ya keɓe ko ya shiga ɗaki ya kulle?
Alhalin kuma da ba haka yake ba, sai da wannan lalura ta same shi. akwai kuma rashin son yin sana'a ko kuma aikin da aka saba da shi. Idan kuma dalibi ne za a ga ya fara kin zuwa makaranta ko rashin son zuwa makaranta ko kuma ko ya je makaranta sai a ga yana komawa baya wajen hazaka. Inda dalibi ne mai hazaka baya fadi jarabawa sai ya fara fadi jarabawa ko kuma a ce ba ma ya zuwa aji. Duk da haka za a iya ganin rashin son kulawa da tsafta. Mutum an saba kullun zai yi wanka kafin ya fita sai aga cewa yanzu a ko dai yana kin yin wankan ko kuma a bai tsaftace gida ko kuma ko yayi wankan ma ba zai dauko kaya masu kyau ya saba. A gaba zamu iya cewa wani daga cikin alamun damuwa kuma shine rashin son cin abinci ko kuma cin abinci fiye da kima.
To haka wai sai wato idan ransu ya baci kusa cikin damuwa sai su fara cin abinci kaman ba yanda dai aka saba ganin suna ci ba
sosai. Wani in ya tasa abincin ya ci wannan ya ci wancan
haka ba wai dan yana jin yunwa
ba gadi ko da baya jin yunwa. Wani kuma gaba ɗaya ma sai baya son cin abincin
sai kuma ya dauke
ko me aka kawo mishi gaban shi zai ji baya so kuma ba zai ci ba
ko da ba da zabi ke ba
ba zabi ba komai sai damu
kanshi ne a baci
kanshi a baci. Wasu kuma sukan samu yawan bacci ko kuma rashin bacci duk damuwa tana haifar da wannan. Wasu kuma kaga za su fara samun ciwo a bangaren jiki daban-daban. Kai na ciwo, kafa na ciwo, baya na ciwo, mara na ciwo, ga dai ciwo wanda idan aka tattara su a gaban likita ba zai iya bada ma'ana ba. Ciwo a bangaren jiki daban-daban shi ma yana iya kasancewa alama ce ta ciwon damuwa. Wasu kuma sai su kasance suna yawan kuka. Kawai za su fashe da kuka akan ƙananan abubuwa, abin da bai kai ya komo ba, bai kamata a yi mishi kuka ba, su sai su zauna su yi ta kuka akan shi. Wasu kuma za ka ga suna da saurin hasala nan da nan sun tashi sun fara sababi akan abin da bai taka kara ya karya. A wani lokaci kuma za ka ga mai ciwon damuwa ya kasance yana yawan roƙon gafara. Gashi dai abin da ya yi ba wani abu muhimmi ba ne amma sai ya yi ta roƙon gafara to
ya
kaskantar da kanshi shine. To wannan shi ma alama ce ta damuwa. Masu ciwon damuwa kuma wani lokaci akan same su da yawan baiwa abin bakin ciki muhimmanci. Idan ka zo musu da labari na bakin ciki za su ta maimaita shi su ta yayata shi amma kuma in na farin ciki ne kafin ma ka gama labarin ba sa son ji sun yanke ka kuma ba za su sake maimaita shi ba.
Zuciyarsu
ta fita daga duk wani abu da yake kawo walwala da farin ciki sai dai bakin ciki. Wani lokaci kuma za ka ga wasu su sai su samu rashin natsuwa da rashin sukuni ba za su iya zama a wuri daya su kulla wani abin kirki ba sai dai su yi ta zirga-zirga mara ma'ana shi ma wannan zai iya kasancewa alama ce ta damuwa. Wasu kuma idan damuwan ta kama su sai kaga kasala ne ya ci karfin su ba wai dun sun gaji ba za ka ga kasalan wani lokaci har za ta yi tsananin yawa a jikin su ba sa iya wani aiki muhimmi hatta maganar su ma sai ya kasance ba sa iya yi da karfi.
Wato su ji kamar dai inda ake cewa idan jinin mutum ya sauka kaji dai kai dai ba ciwo ne sai kwanta da kai ba amma baka da karfi a jikin ka.
Haka haka ne za ka ga magana suna yi a hankali karfin muryar ma ta rabu to shi ma alama ne na ciwon damuwa. Wani lokaci kuma za ka ga cewa suna da rage mai da hankali akan abubuwa masu muhimmanci. Za ka ga tunani mai kyau ma ba sa iya yi. Idan ka kawo musu wani matsala su yanke kyakkyawan hukunci ba za su iya yankewa ba. To wannan duk shi ma yana daga cikin alamomi na ciwon damuwa. To akwai wata alamar ciwon damuwa kuma da mutane sukan yawan kau da kai saboda rashin sani. Idan kana zaune da mutum sai ka lura cewa shi yana da tsananin musgunawa. Baya bari ayi walwala. A misali mace ne tana auren miji ta ga haka kawai ya hana ƴan uwanta zuwa ko kuma ya hana ta shiga mutane ko kuma a'a ana ciwo ko ita ko yara ya hana ta zuwa asibiti ba
wani
dalili. To shi ma zai iya zama alama na cewa wannan miji ciwon damuwa ta fara kama shi.
Wato shi kanshi din wannan misali fada ko zuciya da yawa da sauran da takuran kila shi na ma fama da lalura ce ba a sani ba
zai yi. To daga nan kuma idan ciwon damuwa ta yi tsanani ba a nemi magani ba sai mai ciwon ya fara tunanin shi rayuwar shi ma a yanzu kwata-kwata ba ta da amfani mutuwa ma ta fi mishi alheri. Hakanan zai ta raye wannan abin a ran shi idan ba a komi a kai ba shine mukan ji labarin cewa mutum ya dauki ran shi da hannun shi wato ya kashe kanshi kenan. To wannan shine karshen mataki ko illa na ciwon damuwa.
To bari mu dawo da ke baya wato ba a rasa dalilai da zai sa dan adam shiga cikin wannan damuwa. Akwai dalilai muke ganin suke da karfi wanda za su iya jefa mutum tun farko ma ya shiga cikin damuwa.
Abubuwa daban-daban na iya jefa mutum cikin lalurar ciwon damuwa. Waɗannan abubuwa an kasa su kaman kashi uku. kashi na farko yana dangantaka ne da halitta na jikin mutum. Akwai abubuwa da mukan yi gado iyaye da kakanni, to wasu a cikin gadon su za su iya gado wasu ƴan ƙwayoyin halitta da ke iya haifar da damuwa.
Kamanya
a misali yanzu mutum ne a cikin kakannin shi ko iyayen shi akwai masu ciwon damuwa, to za a iya haihuwan shi da wannan ƙwayoyin halitta wanda za ta iya haifar da ciwon damuwa. Amma ko da yana dauke da ƙwayoyin halitta, ba dole ne a rayuwar shi dole sai ya samu ciwon damuwa ba. Zan yi bayani a nan gaba. Wani lokaci kuma akwai jinsi. Bincike ya nuna cewa jinsin mace ya fi kamuwa da ciwon damuwa akan jinsin namiji.
Akwai wani ƙwaran bayani ne daga bangaren likitanci?
A bangaren likitanci akan alakanta wannan da wasu sinadarai da ke jikin macen wanda baya jikin namiji. Sannan kuma wasu shekarun da ciwon damuwa ya fi tasiri a wannan shekarun. Sannan kuma akwai ciwuwuka, wani lokaci wani ciwo ne ke jikin mutum kuma mutumin akwai tso, yana tattare da tsoron cewa wannan ciwo ba ciwon da zai warke
ba. Wato ba zai tashi ba.
Ba zai tashi.
Sai sa shi a cikin ransa.
Sai sa shi a cikin ranshi har ya haifar mishi da ciwon damuwa. Sannan kuma akwai wasu sinadarai a jikin bil'adama wanda ƙarancinsu ko yawansu shi ma zai iya buɗe ma ciwon damuwa ƙofa.
To nan da nan da ƙaramin abu zai sa mutum ya shiga cikin damuwa saboda sinadarin
da ke ciwo ne. Kashi na biyu kuma za a iya cewa yanayin tunanin ɗan adam. Akwai wanda tun farko kin san akwai a Hausa mukan ce hali. Akwai wani a halin shi dama shi mai baiwa abin bakin ciki muhimmanci ne. Akwai wani a halin shi kwata-kwata baya son hulɗa da mutane. To waɗannan irin mutane da zaran wani rashi ya same su ko wani abin ƙi ya same su, su sun fi kowa saurin shiga cikin lalurar ciwon damuwa a bisa wanda shi dama ya riga ya saba da shiga jama'a kuma halin shi ba haka yake ba. Sannan kuma akwai yanayi na halin rayuwa. Wani yaro zaka ga an rene shi cikin matsanancin hali, takura da azabtarwa, to shi ma idan ya girma abu kadan in ya same shi zai iya shiga cikin ciwon damuwa. Sannan kuma akwai kashi na uku wanda shi ma dai za a ce halin zamantakewa ne yake haifar da shi. A'a, mace ce ta auri miji mai takura wanda bai damu da farin cikinta ba, yana musguna mata, to in har ba a kawo dauki ba za ta iya shiga cikin ciwon damuwa. Ko rayuwa cikin tsananin tsoro shi ma yana haifar da ciwon damuwa. Wasu kuma za ka ga rashin ci gaba ne a rayuwa kuma ba su yi ma abin kyakkyawan fahimta ba, to shi ma sai ka ga a hankali wannan rashin ci gaba ya haifar musu da bacin rai madawwami da har zai iya jefa su kamu da ciwon damuwa.
Masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su. Likita bokan turai a madaniya sosai, nace a gada likita bokan turai a madaniya sosai. Zan gada likitoci badan kudi suke ba badan budayya bo ba badan budayya bo kullun waka dai dan su ce tirayi ai sake wasu naga Allah rabbi. Zan ga da likitoci masu kulawa da rayuwarmu aisa ke wasu na ga Allah rabbi zan baku dan masali aiki na likitoci lokacin da mu muke ka kwana na sari hada da maholiki likita ne za a ya talabe su, likita ne za a ya rungume su, bata ma babu bata ragi kai sakewa.
Jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Ga ci gaban tattaunawar.
To shi wannan larura na damuwa likita, a yanda kika yi bayanin sa dai kowanne dan adam wanda yake tare da wannan damuwa yana tare da wasu mutane tare da shi, ya Allah zuri'arsa ko kuma gaba daya al'umman da yake tare da shi, shin ciwon damuwa nan yana iya janyowa ko kuma yana iya asasa wani matsala a cikin al'umma idan an samu mutane suna yawaitar samun ciwon damuwa?
Hakika kuwa waɗannan matsaloli na farko akwai matsalolin da za a gani a jikin shi mai ciwon damuwa sannan kuma akwai matsaloli wanda za a gani a wurin wanda yake zaune da su
kamar wunya yake
a misali a jikin shi mai ciwon damuwa za ta iya haifar da matsanancin kiba ko kuma matsanancin rama kamar yadda muka yi bayani a baya ko dai su kasance suna cin abinci fiye da kima ne ko kuma ba sa cin abincin sai an yi da gaske sannan kuma zai iya jawo bincike ya nuna cewa ciwon damuwa takan bude ma cututtuka da yawa kofa yadda shan taba sigari ba adadi yake bude ma cututtuka kofofi da yawa ita ma haka ciwon damuwa take sannan shi mai ciwon damuwa akan same shi da yawan mantuwa kuma zai iya haifar mishi da matsala iri-iri
haka ko da ko wurin aikin sa ne
wurin aiki wurin karatu wurin mu'amala sannan kuma za a iya samun shi da karancin tunani mai kyau shi ma wannan kinga zai shafe shi kuma zai ma iya shafan wani sannan kuma a baya mun yi bayani cewa ciwon damuwa na iya haifar da kadaici to wannan kadaicin zai iya kara ma mai ciwon damuwa kadaicin zai iya kara
mishi koda shi ya ware kanshi
wannan ware kanshin zai iya kara mishi damuwa akan ciwon da yake yi sannan kuma ya sa shi ta mugayen tunani gashi shi kadai bai gaya ma kowa ba ballantana a taimake shi to wannan a bangaren wanda ya kamu da ciwon kenan sannan a bangaren wanda yake zaune da su ko wanda yake mu'amala da su akwai masu ciwon damuwa da yawa da sukan jefa matansu ko ƴaƴansu ko wasu makusantansu su ma cikin ciwon damuwa saboda rashin sani mai gida ne ya taso gidan shi baya bari ayi walwala duk wani nau'o'i na nishadi da na sakin rai baya bari a gidan to waɗannan al'umma za su rayu a takure ko da ciwon damuwa bai kama su suna cikin gidan ba idan suka fita waje dalili kaɗan ne zai same su sai kiga sun fada cikin ciwon damuwa daman can suna cikin kunci
to
haka yana faruwa
to likita akwai wani dangantaka tsakanin ciwon damuwan nan da shaye-shaye ko kuma a ce matsalar kwakwalwa ko ciwon hauka
hakika akwai dangantaka akwai lokacin da zaki ga yawan shaye-shaye shi kanshi ya canja sinadaran da ke jikin dan adam da wanda suke yawo a kwakwalwar shi ya haifar da ciwon damuwa to akwai kuma wanda za su ce a wani abin ki ne ya same su ko wani abin bacin rai ko sun nemi wani abu basu gamsu ba ko basu samu ba shi yasa suka fara shaye-shaye so kinga abin ya zama hanya biyu kenan
yara kanana suna iya shiga cikin matsalar ciwon damuwa likita
yara kanana sukan kamu da wannan ciwo ta damuwa a inda za a ga yaran su ma kamar yadda muka faɗa a baya suna yawan keɓe kansu ba sa son shiga cikin mutane ba sa son yin wasa duk inda aka ga yaro ai an ga wasa to sai ka ga yaro a duk wani abun ban sha'awa wanda yake burge yara shi baya burge shi sai dai ya koma can gefe ko kuma ka ga yaron yana yawan kuka ko kuma baya kokari a makaranta kuma idan har yaron ya dan girma ya kai lokacin da irin ya fara shiga cikin su shekara 10 nan to shi wannan ciwon damuwan kam ana sa ido za a ga cewa zai rika dan guduwa daga gida ko kuma ya kulle kanshi a daki ko ya fara shaye-shaye ko kuma dai da abin da ake so yayi na inganta rayuwar shi sai ya zama na cewa yayi gaddama yaki bai da sha'awa to idan ba a dauki kokarin mataki ba ciwon damuwar sai ta kama su sosai ta yawa har shine zamu ga cewa waɗannan matasa sai su fara tunanin rayuwar su ba ta da wani muhimmanci su mutuwa ma tafi musu to shine idan ba a komi akai ba sai ka ji matashi ko matashiya ya ji ko ta ji ta kashe kanta
to hakan na da alaka da irin matasan nan da iyayen su suka bar gida wato iyayen su mata suka rabu da iyayen su masu ana iya samun yaran su shiga cikin wannan matsanancin damuwa
hakika rabuwan aure a yayin da akwai yara yana da matukar hatsari ga su yaran saboda yara da yawa bincike ya nuna cewa sukan samu matsaloli iri daban-daban na fadawa mugun hannu da kuma samun rashin ingantaccen tarbiyya domin rashin kasancewar iyayensu tare. To waɗannan abubuwa na fadawa mugun hannu da musguna musu da kuma rashin samun ingantaccen tarbiyya zai iya tura su kamu da ciwon damuwa.
To duk wannan mun da muka faɗa an ce duk yanda ta kai ta kawo akwai mafita. Likita a irin wannan duniya na ciwon damuwa akwai mafita? Akwai ana iya warkewa daga damuwa?
Ciwon damuwa ba wani magani da za kwayan magani kamar na asibiti da ka sha guda daya ka ce bai ka warke.
To
kamar kin ga yanzu idan mutum ya kamu da kamar ciwon malaria ai za a baka kwayoyi ka hade shikenan sai a ce ka warke ka daina zazzabi. To ita ciwon damuwa ba ta da irin wannan kwayoyin. Masu bincike sun nuna cewa matakai ne akan dauka daban-daban. A cikin matakan kuma rigakafi shine mafi a'ala. Wannan al'umma tana fuskantan kalubale iri-iri. Ɗaya daga cikin kalubalen kuwa mun sani cewa wannan al'umma ce da ke samun barazana daga tattalin arziki. Ɗaya daga cikin ciwuwukan da ke kama wannan al'umma da ke addaban wannan al'umma idan ka kirgo su hawan jini su ciwon zuciya su ciwon suga to tabbas sai ka hada da ciwon damuwa a duk duniya.
To saboda talauci.
Saboda talauci wani lokaci kuma saboda cigaba wanda cigaban za a iya cewa cigaban mai haƙari jiya kenan. Yawan cigaba kin san yakan kawo yankewan zumunci ko ƙarancin zumunci yakan kawo kadaici yakan kawo sauyin abinci. To duka waɗannan abubuwa ne da suke taimaka ma ciwon damuwa ya kama bil adam.
Nace a gaida likita bokan turai a maidani ya sosai. Likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan budayya bo ba badan budayya bo kullun waka dai dan su ce tirayi ai sake wasu na ga Allah rabbi Allah ka ba musa ai sama Allah ki ya ga ciwo amin zanga da likitoci masu kullawa da lahiya masu kullawa da rayuwar mu ai sake wasu na ga Allah rabbi zan ba ku dan misali aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari hada dan maholiki likita likita ne za ya tallabe likita ne za ya rungume su batama babu fata ragi kai sake wasu na ga
yanzu kuma ga wakiliyar mu a Niger Tamar Abari a filin kwalamar mu da bakwa da ta gayyato mana
wayo Allah tuwo tuwo
assalamu alaikum murya Amerika sunana madan Zuwaira Salisu. To da farko dai zan gabatar muku da ordever ordever cikakke kamar mutum in yana da hali. Da farko ka samu dankalin turawa from dessert ka samu karoti ka samu beterave. To shi beterave a Hausa dai ban san me ake ce mishi ba ja ne yana nan. To da yake kala kala ne mu dai nan an fi samun me ja jawure yake in ka dafa shi kamar waro. To sai ka samu vermicelli wannan makan mai kanana ana ce mata vermicelli. Sai ka samu mayonnaise kinka attarugunka poivron albasa aran maji da lemon tsami wasu sun yi so su sa lemon tsami wasu sun yi so su sa vinegar kenan wanda kake so shi zaka nemo. Da kuma kwankwambur da salati wannan wanda ake kwadawa shine nasara yake ce mishi salad leti mai tsanwa sai ka samu shi shima shi karoti sai ka gurza shi a magurjin nan da ake ce ma rap. In kuma baka da rap ma kana iya yin taka ta gida ka huhuda da kusa ta hima kwari in kai ta wannan ka samu kwanko irin yanda tsohi suke gurza go sai ka gurza ka tsotsa rabi rabi kuma sai ka dafa shi shi ma shi kuma pomidetar sai ka dafa shi dankalin turawa sai ka dafa shi bashu shi kuma sai ka gurza shi kabeji sai ka gurza shi shi ma a wannan kwankon naka. To can ga wasu adahi ga wasu an gurza su a danyi shi pomidetar an dafa shi dankalin turawa shi ma karoti an dafa rabi an gurza rabi shu an gurza shi kwankwan burshi dama ba a dafa shi sai ka yanyanka shi, wasu suna hede shi ma wasu sun yi san shi da wata shi yanda ka hisu, da yake kowa da yanda ya hisu ni ka yanyanka shi yana nan kamar gurji yake gurjin nasara ne kokon ba sai ka yanyanka shi. Albasar ka sai ka yanyanka ta, to watar in sa ai ana so ka mishi ado in ka zo wajen jerawa, saboda haka sai ka yanyanka su kaman round round sai ka musu round round, in yaso in ka zo jerawa suna yin kyau in kai haka na, in kuma yankan kucin kucin kai diddai yanda kake so dai ka tsara su dai wajen kawowa kai kwalliya, to wannan sosai yana da kayatarwa. Ga mayonnaise kinka da dan attarugunka da yar tahornuwarka, sai ka gama attarugu da tahornuwa ka daka suri guda da dan maginka da dan gishiri ka daka suri guda. Yanzu in kai wannan hors d'oeuvre kin ka gyaggyara shi da terab he ka dafa shi da ba, saboda in ka gama shi da wani jan shi yake bata wani sai ba a ganewa, in ka dafa shi daban ka silbe shi ka yanyanka shi shi ma round round din shi, shi ma dankalin tura in ka dawa shi sai ka yanka shi round round, in mai round round ne yanzu dai ni bari in ba ku mai round round mutum kuma dai yanda yake so yana yi kwalliya ce yanda kake so kai, in ka dawa shi dankalin tura ka mishi round round, beterave ka dawa shi ka mishi round round, shi ma wannan kabeji da ka carrot da ka dawa sai ka mishi round round, to ka samu abu wajen kala uku a dahi, sauran kuma a danye ne ka gugula za su, ga kwai naman ce kwai shi ma sai ka dafa shi sai ka mishi roro. Yawwa kayan da ake sawa suna da yawa, akwai kuma kana iya samu olive shi ne ake ce ma zaitun, akwai mai baki olive noir dan abin in kai adan sai yi kyau, kuma olive noir ba kowa ya kula shi ba, sai ma wani ya ce ko dimniya ce ko a rasa ko menene, wanda yawa dai mutane kuma sun san shi sai kai adanka haka ne, in ka zo wajen yin ado yake da mahimmanci shi ma wannan zaitun baki. Wannan ordebur gaskiya ga salatin ka tanka wanki irin wanda muke kwadawa shi ma dan kadan ake bukata, ita ma vermicelli he ka dafa ta daban, kenan abubuwan da ake dafa daban-daban he ka dade kana yin tukwane ko ne daban ake so a dafa shi ba ta wuyar da ruwa ita ma, to in ka zo jerawa he ka jera yanda kake bukata, can dan vinegar kinka da attarugun da ka daka da tahornuwa da magin da gishiri sai ka gama suri guda ka mummurza su, ka mummurza su kai alvi ne gratin alvi ne yawa sai ka zuzzuba, kana iya zuba daga ƙasa ba a ganin su, in ka jejjera kamar dai baka yi kwado ba ka gyaggyara shi wanda zai ci shi zai duka ya kwada daidai wa daidai, kuma kana iya ajiye su share daya saboda wani yana son ya ji abin ya isa daiwa, wani kuma dan lamulami yake so kenan sai ka ajiye share daya, kuma yanzu da mutane ba su cin aran maji ba su cin gishiri da yawa kana iya yin kala biyu, tunda dai mafi yawa a cikin iyali ne, wanda bai so sai ka yi wanda bai da aran maji da dan gishirin shi dan madaidaici sai ka sa poivron a cikin dan vinegar cikin sai dan kara mishi mahimmanci ne, to sai ka ajiye.
To shi wannan salatin a kasa ake sa shi lokacin jerawa ko ba a jera shi?
To kin san jeran abinci shi ya danganta da kai yanda ka so ka ga kwanan ya ba irin kwalliyar ta bado amma dai shi a palato babba ake sawa, kana iya jejjera shi gehe-gehe da yake tsanwa ne ka kawo kwai da yake ya shahi wari tsanwa da wari kin ga za su kai sai ka kawo karoti da yake ya shahi ja, ana bin kala abin ne saboda ɗaya hudu ɗaya in ka sa tsanwa ka sa wari ka sa ja to za a gansu daga anzu, kana iya sa dan persil kin ka da dan celery su ma abu ne masu kara lahiya kuma ana sa su ga kwadu shi hors d'oeuvre kin kamar wani kwada ne ai, to shi wannan hors d'oeuvre da burodi ne ake cin shi da biredi ake cin shi ka samu biredin ka kuma share ɗaya
idan za a ci ka dauko dan plate din ka sai ka diba kuma sai ka zuba wannan sauce din vinaigrette din
sai ka zuba yawa sai ka ci da biredin ka, me yasa ba a san gamawa saboda kowa ya danganta da dandanan da yake so wata ran in kai kwadon dandanan ya kiburge mutum amma shi zai daidaita da kanshi ya fada.
Mm. Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna, da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayansa Daniel Brown, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, a huta lafiya.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai, ba za su bari ba.